بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 9 ga watan Al-Muharram. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai, wanda ya daidai da 4 ga watan Januari shekara ta 2009. Wannan shine kasan na 43 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Imam Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka sawa, karatun hadisi da aiki da shi, shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu muna kitabul ilmi, wato matattarar da ke bayani akan tsarin ilimi a cikin addinin musulunci. A jiya mun kwana a cikin babi na 34, babin da ya kira da babu kaifa yuqbadul ilmi al-ilmu, babin da ke bayani akan yadda za a yi a ɗauke ilimi. Wato abinda wannan babi yake kokarin karantar da mu shine, ƙarshen duniya tabbas ilimi zai ainihin ƙare, amma wace hanya za a bi ya ƙare din? Shine ta hanya ainihin ƙarewar malamai. Za a waye gari malamai sun ƙare, sai a ɗibi ainihin mutanen da suke barbarayyan yawa ne na ainihin malamai, wato waɗanda za a gansu da ruwan malamai, sai a naɗa su a kujerun malanta, sai su ta ainihin wato fatawa da jahilci, suna ɓatar da ainihin mutane. Hadisi na 101 muka tashi ajiya, sai dai saboda kasantuwar ainihin wato lokaci ya ƙure mana, za mu tashi kan wannan hadisi da ya ce, haddasana Isma'il ibn Abi Uwaisin qala haddasani Malikun an Hisham ibn Urwa an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama yaqulu inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وانا حديثي الإمام البخاري يرويتو شدقا ما لمنشي إسماعيل ابن أبي أويس من يبياني أتقيت أكنش لوكتا داما هرزو أجيا تيوى أنفسني شد ابن أخت مالك. Shi kuwa yace haddasani Malikun, Imamu Maliku ya karantar da ni. Yana daga cikin ainihin sunnat salaf a wajen ainihin karantar da hadisai. Salaf ba sa yin irin yadda khalaf suke. In na ce khalaf anan, har da ahlus sunna da ba san manhajin ba, domin yanzu fitina da ahlus sunna suke fama da ita ce wannan hadisin da muke karatu akai ya fara tabbata akan shi ne, karancin malaman ahlus sunna a duniya a yau ya ja da yawancin ahlus sunna ba su san manhajiya ta sunna ba. Yasa ahli sunna sai suka koma su ma suna yin irin ɗabi'u irin na 'yan bid'a. Asalin salaf in suka zo ruwaito hadisi, ba sa kiran wani a cikin isnadi da wani muƙami komai darajar shi, za su kira shi da tsuran sunan shi ne, saboda anan ana so a tabbatar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai muƙami. Dan haka shi kadai ne a cikin isnadin za a kira shi da muƙami, shi kadai ne za a ce qala rasulullahi. To Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sunan shi bane, amma matsayin shi ne. To imamu kuma ga Maliku ba sunan shi bane, matsayin shi ne. To salaf a cikin manhajiyarsu ba zai yiwu ga manzon Allah a can gaba sallallahu alaihi wasallam da za a ce Rasulullahi, a kira shi da muqamin shi, kuma ya zama akwai wani ma da za a kira shi da muqami. Dan haka sai ya zama a cikin tafarkin su kowa za su kira shi a cikin isnadi kawai, da zallan sunan shi za su kira shi. Da isnadi ya taho yayi nisa, har ya taho wurin mutaakhirina, sai suka fara zuba irin waɗannan kambi. Qala haddathana shaykhul imamul hafizul allama qutubuddini kaza kaza, duk su tarkato wannan hayaniya, sai kaga isnadi ya cika rabin shafi, hadisin kuma sadara ɗaya ne. Wannan ya saba wa manhaji na salaf. Kun ga manhajin salaf gashi shine, yace haddathana isma'ilu, tare da cewa Imam al-Bukhari ya san malamin shi Isma'ilu malami ne na hadisi, hafizi ne, ya iya ya ƙware, amma bai ce haddathana shaykhul imamu Isma'ilu al-hafizu kaza kaza kaza, a'a, haddathana Isma'ilu. Shi ma Isma'ilu, duk da girma da daraja da matsayin Imam Malik a wurin shi da kuma a wurin duniyar ilimi, sai ya ce haddathani Malikun. بيتي حدثنا اكو حدثني الامام مالك حدثني فخر حدثني مالك شي كما يجي عن هشام هشام دان اوروا يجي عن ابيه شي كما يجي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناجي منزون الله تيرا ده امينتين الله ثبت اغري شي يقول ينا cewa ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد الله باي وعلمي فردايا يتري شي daga cikin bayi wato awaye gari gaba daya an cire ilimi babu ilimi a sannu sannu walakin yaqbidu al-ilm biqabd al-ulama sai dai Allah yana dauke ilimi ne a cikin mutane ta hanyar dauke malamai in aka waye gari babu malamai to shikenan sai kaga al'amari ya rikice hatta idza lam yubqi aliman hasse ya rage babu sauran malami a duniya ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane sai su rinka daukar wadanda wato suke shuwagabanni ne na addini shuwagabanni ne na rayuwa shuwagabanni ne na gudanarwa a matsayin shugabannin addini kuma jahilai ne fasu'ilu sai a tafi ana tambayar su waɗannan shugabanni fa aftau bi ghairi ilmin sai su rinka bada fatawa ba tare da ilimi ba wa ballu sai su bata wa ballu kuma su tabbatar da mutane Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan siffar tana nan tana tabbata a wasu wurare koda bata tabbata a duniya ba gaba daya inna ma yana daga cikin alamar tashin alkiyama ne wannan siffa za ta faru a duniya gaba daya amma wannan siffa tana faruwa a wurare tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana samun inda wannan siffa take faruwa kamar yadda al-imam Abu Dawud da Ahmad suka ruwaito hadisi sahihi sahabbai ne ai suka yi tafiya da aka yi tafiya sai ya zama an fasa wani daga cikin mujahidai wani sojojin musulmi aka fasa mishi kai kuma ya tashi da janaba ko ya mafarki ko ma'ana ya tashi gari ya waye za a yi sallah asuba ga janaba a jikin shi to yanzu yaya zai yi sallah kenan sai ya tambayi wane ne komandan yakin sai zan komandan yakin komanda ne kawai amma ba malami bane ma'ana in dai yaki ne ya iya amma wajen fiqhu bai san komai ba to yanzu yaya za a yi sai komanda ya ce mishi ai yadda za a yi din nan shine yadda kowa ya sani kamar yaya ai lallai kai wankan janaba yace ai in na zuba ruwa ya shiga kai na zan mutu komanda yace ai iya karfatawa kenan kaga shine fasu'ilu sai aka tambaye shi ya za a yace ai sai dai ai yadda aka sani to in na zuba ruwan fa aka zan mutu yace to ai iya karkaratun kenan to ya zai ya dauka komanda shine komanda a yaki kuma shine komanda a ilimi don haka yaje dibi ruwa aka yi zuba ina zuba kuma sai mutu aka ji ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru sai ya ce katalu su sai kashe shi qatalahumullahu Allah ya tsine musu albarka kaga manzon Allah ya musu bombardment ya buga musu bomb baki daya masu irin wannan siffar yace su suka kashe shi da me suka kashe shi da mugunya fatawa sai ya ce Allah ya la'ance su idan kuka fahimci wannan kenan ashe in haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan ya ci gaba da faruwa kuma yana ci gaba da faruwa to wannan hadisin yana magana dauke a waye gari babu ilimi a duniya gaba daya to ba rana daya bane abin zai faru amma za a iya wayar gari a hankali duk waɗanda suka amsa sunan malanta sun kare a duniyar to shine sai jahilci ya mamaye duniya Allah madaukakin sarki ya kiyaye qala al-firabri الامام الفربري يتي حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه يتي يا عيني سامو irin wannan hadisi ko kuma kwatankwacin wannan hadisi daga ainihin Hisham wato anan yana kokarin ya kawo wata hanya ne wanda za ta kara waccan karfi babun hal yuj'alu lin nisa'i yawmun ala hibatin fil ilmi imam al-bukhari yace ga kuma wani babi shin ko ya halatta a sanya wa mata wata rana ta musamman dan karantar da su ilimi ko ko sai dai a rinka hada su maza da mata maza na gaba mata na baya kamar yadda ya faru a filin idi da muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi ranar idi sai ya fahimci cewa mata ba su ji ba sai ya sauka daga kan minbari ya taka har ya je inda sahun mata suke to abin tambaya anan ya halatta a samu wata rana ta musamman da za a sanya wa mata ana karantar da su to wannan babu ya zo da wannan siga kuma ya iya zuwa ko ya zo da wata siga a cikin wata nuska ta sahihul bukhari babun hal yaj'alu al-imamu lin-nisa'i yawman ala hidatin fil ilmi babin da ke tambaya akan ko ya halatta limamin musulmi ya sanya wa matan musulmi wata rana ta musamman domin ya karantar da su ilimi, jawabin da ke cikin wannan ainihin hadisi shine jawabin babin, wanda hasalin jawabin shine ya halatta. Qala haddathana Adamu, qala haddathana Shu'ba, qala haddathana Ibn al-Asbahani, qala samitu Aba Salih Zakwan yuhaddithu an Abi Sa'id al-Khudri, qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ghalabana 'alayka ar-rijalu faj'alna yawman min nafsik fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna fakana fima qala lahunna ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين فقال واثنين صلى الله عليه وآله وسلم. وانا حديث الإمام آدم ابن أبي إياس ببمال من إمام البخاري شي كرنت البخاري وانا حديث شيك آدم يتي حدثنا شعبة الإمام شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين أحديثي يا بام حديث ديتي حدثني ابن الأصبهاني عبد الرحمن أن عبد الله أن أصبهاني يا كرن تدني حديثي قال يتي سمعت أبا صالح يا بابا صالح وانين بابا صالح شين الذكوان ببان الماجرين دجتكين الماجران أبو سعيد الخدري دا أبو هريرة يحدث عن أبي سعيد الخدري yana ba da labarin wani hadisi da ya karbo daga malamin shi Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id yace qalatin nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, mata suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, a cikin wata nuska ta ainihin sahihul bukhari riwayar al-imamu Abu Dharri aka ce qalan nisa'u, da ta'abiri wanda yake ainihin na maza ya halatta duk jaizi ne a harshen larabci, kace qalatin nisa'u, mata ta ce, kai zazzaganci kenan, ka kuma ce qalan nisa'u, mata suka ce, duk daidai ne, mata suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ghalabana 'alaikar rijalu, maza sun kwace mana kai, mu ba mu da samun dama gare ka, kullun kana wurin maza ka nemi su karatu, kana ta fahimtar da su addini, mu ko an ban mu haka siddan, faj'alna yawman min nafsika, ka zabar mana wata rana kai da kanka. Kun ji ladabin ilimi, ba wai a ce malam muna son karatu ranar kaza karfe kaza zuwa ka zaban mana rana kai da kanka. Fa wa'adahunna, sai annabi sallallahu alaihi wasallama takadirin shine sai ya zaban musu ranar, kuma yayi musu alƙawarin wannan ranar. Laqiyahunna fihi, kuma yazo ya hadu da mata a wannan rana. Fa wa'adahunna, yayi musu wa'azi. Wane mutum? In kuma kaji wa'azi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to kai kam sai dai kuma lahira, wa'azi ya kare inde daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana manzon Allah ya musu wa'azi, wa amarahunna, manzon Allah ya umarce su, aka ce daga cikin abubuwan da ya umarce su da yin sadaka, da biyayyar aure, da kula da ibadoji, da kula da mutunta miji, manzon Allah ya ba su umarni haka. Fakana fima qala lahunna, to daga cikin abubuwan da ya faɗa musu, kenan abubuwan da ya faɗa musu na da ɗimbin yawa, don haka ya ce fakana fima, daga cikin abubuwan da ya faɗa musu akwai cewa ma min kunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha, babu wata mace daga cikin ku mata wadda za ta gabatar da ƴaƴa uku daga cikin ƴaƴanta, wato su riga ta rasuwa, in har aka samu ɗayar ku tana da ƴaƴa uku da suka riga ta rasuwa, illa kana laha hijaban minan nari, sai sun kare ta daga wuta ranar lahira. Fa qalat imra'atun, sai wata mace ta ce, riwayar da ta zo ta wannan hadisi a can gaba a cikin kitabul jana'iz ta bayyana cewa wannan mata ita ce uwar Anas, Rumaysa ummu Sulaimin. Manzo Allah ya ce inna lir Rumaysa baitun fil janna, yace Rumaysa tana da gida a aljanna. Ma'ana wannan matar wata mace ce wadda a musulunci ita kuma ba a samu mai salo irin nata ba, ma'ana mijinta ba ma guje ne, tsohon ba ma guje, wanda ya sha giya har giya ta zama mishi ba zai iya rabuwa da ita ba, sai ga cewa shi bai kiyaye musulunci ba, ma'ana da sallah da salati duk zai iya yi, amma matsalar shi ne ba zai iya rayuwa ba sai da shan giya. kuma ya ji labarin annabi yana kyamar giya don lokacin ba a haramta giya ba amma ya ji labari annabi yana kyamarta to alamun kyama wata ran za a kai ga hanawa kenan sai ce shi ko Allah ya raba shi da rayuwar da zai gani a duniyar nan babu giya ma'ana akwai kyakkyawan alƙawari tsakanin shi da giya saboda haka wannan mutum ya ga cewa to da ya zauna irin wannan rayuwa ta zo ta same shi wanda ba za a sha giya ba to gwamma ya je yayi shahada shine ya tattara dukiyar shi gaba ɗaya ya ba matar ita ce uwar Anas kenan uban Anas ne wannan mutumin sunan shi Malik sai ya tafi ya je kawai sai alkafira sai ya fada cikin tekun fasha ma'ana wannan shahidul khamr kenan shahidin giya kenan akan ya rabu da shan giya gwamma ya mutuwa shahada saboda giya daga nan za ku gane mutanen jahiliya da gaske suke kafirci ba da wasa bane duk abin da suke ba sai da wasa shi bai kiye sallah bai salati amma matsalar ya rayu babu shan giya to shine yake ga ba za ta sabu ba kuma fa a lokacin ma haramcin giya bai sauka ba amma yana hasashen wata ran za a hana to ko da akai wannan ranar yana da rai gwamma ya zama shi ya mutu kun ga waɗannan su ne asalin mashaya giya na gaske ina fatan an gane to uban Anas kenan shine ta zauna tai ta kaba ta koma tana zawarci ana nan kuma sai wani ba ma guje ganta yana sonta shi kuma wannan ba ma guje sunan shi Abu Talha to da ya tare ta sannan Anas yake ya iya bada labari yace kikkiawan mace ce mai ido dagwa dagwa mai ba wai mumuna haka balle ga dauka a'a Anas ya iya bayani yace kikkiawan mace ce sai Abu Talha ya ganta yana so yi sai yace ai ku kin ga ina son ki haka yake so in kana da gaskiya dan me zaka ji tsoro ka ganta kana so me yasa zaka tsaya kana ai wallahi tallahi ka daina wata alwala ba ruwa ka tsaya kai magana haka aka san maza jama'a amma wanda ka kana so kana dan wani haka to wallahi dai dama abin dai ni na rasa yadda a'a sai yace ina son ki ita kuma sai ta ce ma misluka yurad ba irin ka ake ki ba sai dai kuma ka ji inda mata suka sha aqida suka dahu tace sai dai kuma kai kafiri ne ni kuma musulma ce babu aure tsakaninmu wallahi sai kun koya wa ƴaƴanku da matan ku sun yarda kafiri kafiri ne kuma kafiri sai an dubi tsabar idan shi an ga mai kafiri ne shi kai kafiri ne ni musulma ce ba aure tsakaninmu to shi kuma sai ya fahimci anya ko dai dan kin gani talaka ne sai ya ce wallahi ba haka kike nufi ba dan dai kin ga ban da kudi ne sai ta ce wallahi ni kuma ba abin da ya shafe da kudinka in har zaka musulunta musuluncin ka ne ma sadaki na ma'ana magana kudi ma bata taso ba gaba daya to shi kuma sai ga cewa to shi kan uwa ce ta mishi baki ya zauna ga kafirci ga gaurantaka saboda Allah nan kuma yazo ga musulunci ga mace kyakkyawa irin ummu sulaimin yar aljanna da haka sai yace to ina zai musulunta sai tace wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta dauke shi ta kai shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka ba shi kalma ya musulunta aka daura auren shine Anas ko kuma wani cikin jikokin ta ke bada labarin cewa tunda muke a musulunci bamu taba jin sadakin da ya kai wannan daraja ba me ya sadakin ta shine musulunci duk musuluncin nan da muke shine sadakin Rumaisa dan haka wannan ta cancanta ta samu aljanna to ba ma aljanna ba albushir sai annabi yace inna lirumaisa baitan fil jannati tana da gida a aljanna tana da gida a aljanna me yasa take da gida a aljanna ta yi aiki wanda aikin ya cancantar da ita a wurin Allah idan kuka fahimci wannan wannan mata to anan wannan riwaya ya boye ta amma a cikin riwayar da zamu samu gaba cikin kitabul janaiz shine aka ce ita Rumaisa uce ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka ce duk matar da ƴaƴanta uku suka rasu ranar lahira za su tare ta daga shan azabar wuta to sai ta ce wasnaini haka wadda take da ƴaƴa biyu da suka riga ta lahira kala wasnaini sai annabi ya ce har ma da wadda ainihin wato ta mutu ta zantana da ƴaƴa biyu da suka riga ta lahira to kaga a tabbas duk wanda ya ji wannan hadisi akwai tambaya da take biyowa baya to daya fa haƙiƙanin al'amari akwai riwayoyi da suka zo haka al-Imam Ibn Hajar a can kitabul Jana'iz ya tabbatar da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa wadda take da da daya ma ta gabatar da shi ko kuma idan ya riga ta rasuwa to shi ma zai ainihin wato tare ta daga shiga azaba Allah. To wannan mafhumu laqab ne, ba mace kadai ba, haka namijin ma da yake da yaya uku da suka riga shi lahira ko suka yaya biyu da suka riga shi lahira ko guda daya amma da sharuda. Daga cikin sharudan, sharadi ɗaya na komawa akan ƴaƴan, sharadi ɗaya na dawowa kan shi. Sharadin da ke komawa kan ƴaƴan zamu zo mu ji yanzu a hadisi shine zan ba su balaga ba. Sharadi na biyu da ke komowa kai ga uban ko ke ga uwar shine ya zama da aka yi rasuwar kayi hakuri. Amma in kai ta burgima kana tuma kana faduwa kana yage aljihu ana tare ka kana bankarewa to kuma wannan ba kai tawakkali ba. Ina fata an gane. Yawwa. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا إن وانشان حديث نديك وأما دا إسناد وانديك شجن وانا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال يتي ناج أبو حازم أبو حازم ناجي وأبو هريرة يتي salasatan lam yablughu al-hinsa, yara uku wadanda basu balaga ba. Shine wannan qalin lafazin da yazo a cikin riwa Abu Huraira kenan wanda ya fa'idantar da wannan sharadin, sai in basu balaga ba. Abinda yasa jama'a da idan bai balaga ba yana da shiga zuciya wurin iyaye, dalibi in ya girma ya balaga a lokacin uwar da uban kansu ya fi damuwa akan ɗan ƙanana din, ɗan ƙaramin da shine yake cin zuciya galibi. Yasa kaga Imam Muslim da Bukhari hadisin da suka rawaito zamu zo mu samu nan gaba insha Allah Kitabul Janaiz, mace ce dan dan ta rasu haka sai ta je tana kuka a jikin kabari, shine annabi ya ce mata ki hakuri ki ji tsoron Allah ki hakuri kaza kaza, sai ta ce ilaika anni, tafi ka ba ni. To duk musibar ciwon mutuwar da ce aka ce wata balarabiya dan ta ya rasu, dan mata kenan a duniya bai balaga ba, ya riga ya shiga ranta, sai ta zauna tana ta kaba tana waswasin abubuwa, al'amari ya rikice mata sai har ta zanta kamar ta zare, kamar hankalinta ya fita akan ta, sai tana shiga daji tana tafiya haka, sai ta je ta ga wata bishiya ta hada ganye ta yi koriya shar ta yi lif lif, sai ta ce aya shajar al-qaburi malaka muriqa ka annaka lam tahzan ala mautu tarisi fatan la yuhibbu al-bala illa min at-tuqa wal alhamda illa an qanim wasiyufi. Tace ya kai wannan bishiya, kai yanzu kai ma baka jimamin mutuwa, wannan tarifi ya mutu, kai kore shar kai ado da ganye haka, shi ba wannan dan nawa fa ba ma ya neman ai mai kirari sai in yayi kwazo, kuma ba yaro ne mutumin kirki, kai baka jimamin shi ne, ba na sai ta zama ma tana magana da duniyar bishiyoyi ma gaba da. To da in ya rasu yana karami yana da cin zuciya jama'a kwarai da gaske, shi yasa a cikin karama ta musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya'ya da basu balaga ba in suka rasu ana diban su ne a kai su aljanna, annabi Ibrahim yana musu makaranta a wuri, manzo Allah ya ga makarantar ma annabi Ibrahim yake musu makaranta, na ɗaya kenan, na biyu a ranar alkiyama aka ce sai su fito wajen aljanna su ce ba za su shiga ba har sai an hada su da iyayensu. Kaga wannan shafa'a ce, ceto ne, maiwa uban yana can ta rikice mishi, maiwa uwar ta yi ranar alkiyama yawman yaj'alul wildana shiba kana sharruhu mustatira, sai an tafi da kai sai a ce a dawo da shi yayi gulmawa ne, eh gadangadan za a tafi da kai aljanna sai a ce a'a akwai matsala, shine sharrin tartatsi yake kamar wutar walda, sai kai nisa sai ya bi ka sai a ce a dawo da shi akwai sauran matsala. Allah ya kiyaye. Shi yasa kullun annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi tahiya yayi salati kafin yayi sallama sai ya ce allahumma hasibni hisaban yasira, Allah kai mini hisabi mai sauki. Menene hisabi mai sauki? Yanzu zaka zo ka ji Aisha za ta fassara mana a cikin hadisin da za ta ruwaito, shine a rufa maka asiri ma tun farko ba za a bincike ka ba, shine hisabi mai sauki. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To mu dawo mu dubi abin da Bukhari yake cewa babun hal yaj'alu lin-nisa'i yawmun ala hidatin fil ilmi, ya dace a sa wa mata wata rana ta ilimi. Yanzu in ka dubi wannan hadisin ya dace kenan ko bai dace ba? Ya dace a sa musu rana ta musamman ana karantar da su. Kenan wannan addini namu na musulunci jama'a, lallai an bada muhimmanci game da karantar da mata. to duk wani wanda yazo yanzu yana campaign akan cewa yazo ne ya kwato mata yanci a karantar da su sai a ce a'a ba dai a musulunci ba mai wa kana magana addinin yan al'ada ne amma in ba haka ba za ka zo ka ji babbar malama a cikin addinin musulunci a cikin mata ita ce as-sayyida Aisha Imam Az-Zahabi da yakai ya komo game da tarihin ta sai ya ce a kashin gaskiya ni ban san malama mai ilimi wadda ta kai Aisha ba a cikin duniya gaba daya wannan magana akwai girma don wanda ke fadin haka kuma shine Imam Az-Zahabi a cikin malaman da suka karantar da shi akwai malamai hafizai mata amma kuma duk da haka ya hada yayin nazarin duniyar ilimi wanda ya kada gabas da yamma kudu da arewa a cikin harkar tarihi na mazaje da malamai har ya kai da yayin tarihin musulunci yayi tarihin mutanen kirki yayi na banza yayi duk sai da Imam Az-Zahabi ya kasafta mutane iri-iri yayi tarihi sai kuma yazo yace siyaru a'lamin nubala waɗanda suka haɓaka a cikin ilimi yazo yayi tarihin su annan ne da ya kawo Aisha yace bai san wata wadda ta kai ta ilimi ba amma a ina tayi karatu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan ashe yanzu duk wani wanda yazo yana cewa ai shi yazo ne kwata wa mata yanci sai a ce to wannan sai ka tafi wajen musulunci ko kuma ka tafi wurin yan al'ada ne ba sa barin mata su karatu amma a cikin musulunci jama'a gashi yau shekara 1200 da wani Abu Bukhari ya rubuta wannan littafi gashi yana tabbatar da cewa lallai ne mata a ware musu rana ta musamman dan haka dan fodiyo lokacin nan da yazo a farkon al'amari yana hada maza da mata ana wa'azi mata suna baya sai a saki labule maza suna gaba da tafiya tayi tafiya sai dan fodiyo ya kai yana ware musu rana ana karantar da su shine anan ya zauna yayin littafai sai da yayin littafai a iya sani na guda uku akan wajabcin a karantar da mata lallai ne a karantar da mata to kamar yadda na fara ishara a jiya waɗanne irin nau'in mutane suka cancanta su karantar da mata ana son a samu mutane da suka goge da ilimi da rayuwa waɗanda suke da dattaku da kuma muru'a a cikin su dan haka a jiya in ba ku manta ba a babin ya kira cewa babu izatil imamin nisa liman ma'ana wanda ya kai matsayi na shugabanci to in aka ce liman a cikin sunna ba ana nufin liman ga wanda yake sallah a ma'ana wanda ya zama mai mutunci ne domin hakikanin al'amari rashin kula da wannan kamar yadda na yi bayani ya jawo kawaris don matsalar da take faruwa in kuka sa saurayi ya karantar da mata in ya tashi fitowa jama'a zai rangada ado ne to haramun ta farko kenan ya rangada ado dan fodiyo algarara Allah ya sa ka san riga buhun algarara yake sawa haka dalla ya fadi dan shi yace in zai zo karantar da mata riga yake sawa ta kirtani shine buhun algarara buhun goro buhun shinkafa nada ko irin shi ma zai sa ba irin buhun shinkafa ta dangota ba kaka dauka abun kuma wani nylon ne a'a buhun algarara yake sawa sannan ba zai wanka ba zai shafa mai ba haka zai taho sannan ka ce in yazo baya fuskantar su kai tsaye sai kauce haka sannan lokacin da aka fara karantar da mata sai da malaman sunna a kasar nan su Malam Abubakar Gumi suka tsaya suka yi tsari duk wanda za a sa duk wanda zai karantar da mata jama'a sai ya je yayi course sai da muka yi wannan course yau ina jin shekara 28 ko 27 a nan Center for Islamic Legal Studies sai an koya maka kada kai ka shigo sai sun gama shigowa su ba su fara shigowa in suka gama haduwa sai ka shigo idan aka tashi kada su fita sai kai ka fara fita an ka fita kai gaba kada wata ta ce ala gafata mallan na san ganinka to yanzu sai zama sai a sa sankacecin saurayi wani ma bai auren fari ba yazo ya kafa hula ya gyara ta sai ya fesa turare kala biyar a jikin shi wanda in yazo yana wani sharqiyatun wala garbiyatun ina fata an gane dan haka duk ɗan matan wa'azin kowace sai ta ce tana san shi duk dattawan da suka zo wurin wa'azin sai kowace ta ce tana da ya za ta bashi to daga spiritual ko religious gathering sai koma kuma social gathering sai ta soyayya kuma shikenan sai abin ya balbalce lallai ne sai an tsaya an kula jama'a dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil manafi haka malamai suka ce tunkude sharri shi ake gabatarwa fiye da jawo amfani akwai amfani a karantar da mata amma kuma saboda mata shedan yana samun yana mai da su channels yana mai da su hanyoyin da zai bullo ya fatattaka al'amari to ba za a daina karantar da su ba amma kuma dole ne a dauki wasu matakan tsaurarawa a karantar da su din a tsaurara game da saddu zari'a duk wata kafa ta barna Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan sannan ka duba ladabin da wannan waɗannan mata suka yi suka ce ka sanya mana rana kai da kanka aka ce wannan na daga cikin ladabin ilimi shi malamin a bashi ya sa rana da kanshi a bashi ya sa lokaci amma yanzu mutane sai su rubuto takarda suna da wa'azi a gusau rana asabar karfe 10 na safe sai su ci gaba da sanarwa sannan sai a zo a gaya maka in ka ce ba za ka samu zuwa ba sai su yi lip in suka je sai su yaudari mutanen gusau su ce malam ya ce yana nan zuwa jama'a sai gari ya taru malam zai zo kwana biyu ma lokaci yayi malam bai zo ba sai a ce to bai zo ba don Allah jama'a ayi hakuri kaza ba shi daga cikin ladabi shi malami za ku je ya sa muku rana tashi ta kanshi sannan ka ji anan yana da kyau ka lura sanya rana din da lokaci na da muhimmanci dan kar a bar abun a bude domin in baka sa musu rana ba ba a san lokaci ba karshen ta su taru kai kuma lokacin baka kintsa ba ko kun fahimci muhimmancin a sa rana a sa lokacin kar kawai a ce shikenan a dai taro mallan nanan to kuma bai nan a'a a san lokaci a san rana ina da fa'ida haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kai yaya ne ko kuji wani malamin makaranta ya kawo wata matsala wato in kana karantawa misali a Haya Islam ko kana karanta a WTC ko government day kai kana karantar da Arabiya dai ko kana karantar da Islamic studies su malaman da ke karantar da physics da mathematics za su yo gayo su yo ado su sa bell su sa turare su tashi misali to kai kuma kaje ka sawo riga haka alawayo misali ba guga saboda ka san mata ne kana son ka bi sunna to karshen ta kuma sai su mai da kai wani task kurege haka ne to yanzu ya za a yi kenan kaga wata fitina kuma wallahi wannan ba ni da wata takamaimiyar amsa da zan iya cewa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye babu man sami a shay'an faraja'a hatta ya'rifahu da yake ana maganar ilimi ne aka ce malamin ka ya karantar da kai karatu sai kake so ka tabbatar shin haka ne sai ka ce algafata malam karatun nan da ka karantar da ni haka ne bari in yi kaji shin wannan dalibi yayi karambani ko ya rishin kunya a'a shine Imam al-Bukhari yace babu man sami'a shay'an wanda yaji wani abu daga cikin ilimi faraja'a sai ya koma ya sake maimaita abun a gaban malamin hatta ya arifahu har ya san abun daidai wa daida kafin ya bar gaban malamin yayi daidai qala haddathana sa'id ibn abi maryama قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت وقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك كاجي ابن أبي مليكة تابعيني الماجر عائشة يتي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وانن كده يا عائشة درجة حرك يا ما تتاشي ba wanda ya isa goge wannan karatun cewa Aisha zaujin Nabi ce jama'a mun gane ma'ana kace zaka canza wannan tarihin Aisha ba matar Annabi bace wannan tarihin ba zai yi alalata shi to wannan kada ya isha Aisha daraja to ka kara da waƙar da take wa kanta take cewa qubizan nabiyyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baytu bayti wal makanu makani yace an karbi ran annabi yana runguma a hannuna zai yi wulakantacciyar mace da Allah baya yi da ita ace ita ce za ta runguma annabi Allah ya karba hannun ran shi a hannunta tace wannan kada ya ishe ni daraja ko Aisha bata taba samu wata daraja ba sai wannan tace wannan sannan sai tace wal baitu baiti dakin da aka rufe manzon Allah daki na ne tafi Madina kalli saman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daidai inda kaga al qubbatul khadra koriyar qubba saitin dakin Aisha kenan saboda mutanen da dama kowa ya je kauyen sa zai ga dakin kakannin shi rawun ne haka to haka dakin yake yana nan yanzu shine saitin shi aka dauko tun daga sama tun daga kasa har sama shine za ga koriyar qubba haka saitin dakin Aisha kenan to wannan ne dakin Aisha to suwaye a kwance a ciki shine manzon Allah ne sallallahu tace wal baitu baiti sannan wal makanu wurin da annabi ke kwance a kabarin sai ta ce makani shine wurin kwanciyata wai kai Aisha kuma babu Aisha kenan the first lady ina fata an gane kanat la tasma'u shay'an la ta'rifuhu Aisha babu wani abu wanda za ta ji wanda dama bata san shi ba illa raja'at fihi sai ta sake komawa hatta ta'rifuhu in ta ji an fadi kaza ya zo sabo ne sai ta sake fadin abun haka abin nan yake eh dan ta san shi daidai wa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala to ana nan wata ran sai annabi yace man husiba uzziba wanda duk aka bincike shi to za a yi mai azaba ranar alkiyama shine ma'anar hisabi hisabi shine bincike keke da keke wanda duk aka yi mishi hisabi to ya shiga uku karshe azaba zai sha qalat aisha sai aisha tace wa kuntu sai na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama awa laysa yaqulu Allah ta'ala shin ba Allah na cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba za ai mai hisabi hisabi mai sauki jama'a kun ji inda ake kun ji academicians na gaskiya wa aka saukawa da ayar annabi sallallahu alaihi wasallam yau ga Aisha ta haddace ayar kuma tana tintuba annabi ka ce kaza kuma ba ga aya ta ce kaza ba madadin annabi ya bugi tebure yace ba mu aka sauko da aya ba zaki ko ma ke fe ba haka annabi yake ba ko kun fahimci abin da nake so ku gane ya fadi hadisi ne sai Aisha sai ta ji hadisin yayi karo da ayar da ta haddace wanda shi ya karantar da ita sai ta ce ka ce wanda duk aka yi wa hisabi za a yi mai azaba da kuma aya ta ce za a yi hisabi mai sauki to yanzu tufka da warwara sun faru kenan tindan an yi hisabi mai sauki aljanna zai je to kuma ka ce in an yi hisabi nan wuta za a je to wanne za mu dauka ko kun fahimta sai ta ji abin yayi karo a kwakwalwarta qalat fa qala tace to sai manzon Allah yace inna ma zalikal ard ai can da ake cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira abinda ake nufi da hisabi mai sauki shine akai bawa gaban Allah ai kalmar asali ba a ce fa sawfa yuhasabu ba cewa kai hisaban yasira to hisabi shine ai maka keke da keke to amma yasira din shine sai akai ka gaban Allah in akai ka gaban Allah sai ya kira ka yace ka ga nan din laifukan ka ne amma na rufa maka asiri ku tafi akai shi aljanna to wannan shine al-ard kai bawa gaban Allah amma hisabin kuma fa shine in an kai din a bude a bincika keke da keke dan haka kun ga hadisi yana magana akan bincike keke da keke ayar kuma tana magana akan kai bawa gaban Allah ba tare da bincike ba kun ga yayi mata bayani kenan ma'ana kun ga shine wannan mukhtalaful hadith kenan ko in aka samu matsala game da hadisi ya rikice da aya sai malamai sai su ce a'a wancan ga abin da yake nufi wannan ga abin da yake nufi walakin sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace amma ki saurara da kyau ki ji man nuqishal hisaba wanda aka bincike shi hisabi keke da keke akai munakasha aka ce to kazafa salla azhar din nan eh a wajen tahiya ai bakin ka yayi gargada to a sa jan biro da ka zo yin sallama sai da ka daga ka kalli mutane tukuna sannan kai nan ma a sa jan biro kana tafiya ran nan sai da ka tsaya ka kalli wata mata eh to anan sa to wannan irin shine munakasha a bincike ka daya bayan daya to duk wanda aka yi haka ya halik zai shiga uku zai halaka dan haka abinda Bukhari yake so ya ce anan gashi da ainihin wannan yake cewa Aisha bata jin wani abu wanda bata sani ba sai ta koma ta tuntubi abin ta fahince shi. Kun ga yana daga cikin sirrin da yasa Aisha ta zama mai kenan, ta zama malama. Don haka in Allah ya hada ka da dalibi mai fahimta wanda ya zan fahimta shi tana kaiwa ne maka tambayo, kakka dauka kalubale ne, kakka dauka attack ne, abinda ake so shi ya zama me yake so, so yake fahimta. Domin in bai fahimta bai je kai karatunka a rikice, to ai kai ya lalata rayuwarka. Kenan Aisha ashe daga cikin sababban da suka maida ita kwararriyar malama shine in ta ji abin da bata sani ba sai ta tsaya ta san shi da kyau. Ko kun fahimta jama'a? To so da dama dalibai irin wannan kuma za ga an ki jinin su a aji, shine duk sanda aka yi wani abu sai ce malam, sai ce sai ga dalibai suna ta kyare shi. Yawwa, amma ya tsaya ya fahimta shine alkhairi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan na'am na'am sallallahu alaihi wasallam na'am ai shine domin gashi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ai wannan ayar wannan hadisin ya fassara da yake cewa Allah kai min hisabi mai sauki. Kenan ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shi kan wanda an san Allah ya gafarta mishi sai zama karantawa ce kenan gare mu. Yawa, duk sanda muka zo za mu sallah, kafin mu sallama mu ma sai bi Allahumma hasibni hisaban yasira, kafa ɗaya ne kafa uku ne, domin fatan matsalar dai ita ce. In ba Allah ya saka ka a cikin hadisin Ukashatu ba, hadisin Ukashatu shine daga tashin kiyama dibe ku 70,000 a zuba ku aljanna. To in Allah ya saka shiga hadisin Ukashatu kai duk ba matsala ba. To in baka shiga hadisin Ukashatu ba shine sai ka rinka fatan hisabi bai sauki. Shine in aka kamo ka gaban Allah aka kawo ka, sai Allah ya ce maka to an yafe maka duk wani laifi, ba za a bincika ba a kai ka aljanna. Ina fata an gane. To sannan waɗannan hadisai da muka karanta a yau jama'a, waɗannan mata suke wa annabi tambaya, yana bamu fahimta cewa mata suna da ƴancin su tuntubi abin da ba su fahimta ba dan su fahimta. Ina fata an gane. Wato waɗannan kafirai na yammacin duniya jama'a, abinda ya faru sanda suka kawo hari ƙasashen musulunci da dama, al'adu na mutane sun mamaye addinin musulunci, da suka zo sai kuma malaman da suka samu sai suka fassara musu waɗannan al'adun da aka same su a kai su ne addinin musulunci. Don haka sai Turawa suka koma da cewa ga yadda musulunci yake, sai zama haƙiƙanin al'amari musulunci bai fassaru da kyau a wurin Turawa ba. Domin a tarihi ya nuna cewa babu Turawan da suka rinka karɓan addinin musulunci saboda sun zo mulkin mallaka, saboda sadda suka zo sura ta musuluncin ta dagwargwaje a cikin al'adun mutane. Me ya kai Turawa yanzu suke musulunta fiye da kowaɗanne irin mutane a duniya? Shine malamai aka samu suke tafiya ƙasar Turai suna kai addinin musulunci a bisa surar shi ta haƙiƙa, ba a bisa surar shi ta al'ada ba. To wannan irin al'amarin in kuka duba shine ya ja galibin rubuce-rubucen da Turawa suka yi ta yi da waɗanda suke yi a yanzu, waɗanda suke cikin wannan duhun kai da muke kuka a kai, shine suna zargin cewa musulunci ya tattare haƙƙin mace. Ina fata an gane. Musulunci bai lura da haƙƙin mace ba, musulunci bai kaza ba, musulunci bai kaza ba, musulunci bai kaza ba, har ya kai Turawa jama'a suka yi wani gungu na musamman, wasu daga Ingila, daga America suka zo suka gayyaci jami'ar Ahmadu Bello nan, aka je aka yi taro a Kaduna a gidan Sardauna da tuntubar cewa a arewacin Najeriya an danne wa mata haƙƙi, saboda haka ana so a zo a tattauna wannan mas'ala. To daga cikin malamai da dama sun yi jawabai, Allah ya saka musu da alkhairi, abubuwa da dama da aka yi kokarin wayarwa da Turawan nan kai shine abubuwan da kuka zo kuna kuka a kai game da arewacin Najeriya, ai ba su ne musulunci ba, al'adu ne bewa aka ɗiba a arewacin Najeriya aka zuba musulunci a cikin su, sai kuma aka yi ta cewa wannan shine musulunci. Misali jama'a, wani taro ne aka je aka yi shi a Abuja, kuma da aka je aka yi ta bayanai akan musulunci, to akwai arna da musulmi a wurin, wani in ya muri director ne a presidency ashe tsawon lokaci ya kudurta niyyar zai musulunta, amma kullun ya yunkura zai musulunta in ya tuna almajirai da ke yawo da kwano
sai ga to yana da ƴaƴan shi kyawawa guda biyar kuma yanzu sai sun yi bara kenan domin kullun yana ji ana cewa baran nan musulunci ce kuma ba za ka yi albarka ba sai ka yi bara haka shehunnai suke faɗi da hujjufai so da haka ran nan a cikin taron nan sai hasashi wani malami ya ce musulunci ba shi da alaka da bara kuma musulunci yana faɗa da wannan bara ne to shine sai ya ɗaga hannu sai ya ce bai fahimta ba kun ga hadisin Aisha faraja'ahu yace bai fahimta ba aka ce abin da aka faɗi hakan ne yace to yanzu kenan shi in yana son ya musulunta kenan ƴaƴan shi ba za su yi bara ba aka ce ba za su yi ba sai musulunta director ne jama'a director ne a presidency yace ya dade yana son ya musulunta amma in ya dubi ƴaƴan shi dinnan yanzu kowa sai an sai roba an bashi ya yawo ko dan kanzo ko dan da to abin da ya faru jama'a asali muta sai ana kawo mishi yaran anguwa na karantar da su karatun allo makwabta suke kawo abinci ana ciyar da shi ana kuma ciyar da yaran da aka kawo da su daga nesa da tafiya tai tafiya Bahaushe ya dauki abin shine sai corrupting system din shine in aka dibo ƴaƴan aka bashi to shi kuma sai ya dauki kwano sai ya basu a tafi ko dan kanzo ko dan da gwadago saboda an samu jami'a shi zai ci saboda an samu kaza da kaza har ya kai yanzu jama'a yana daga cikin business mai karfi da alrammomi suke shine kwaso almajirai da yawa shine kowane almajiri za a dora mishi abin da zai kawo a yi ne dan haka zai taso tun daga ina ne ya tafi sai ya je ina ne ya kawo ran nan naira 50 zai kawo wani naira 100 zai kawo wani naira 200 zai kawo to duk sanda kazo kana magana akan cewa baran nan ba musulunci bace to business din su fa kake kokarin lalata musu dan haka za su tashi su yaki da kai iya karfi sai su ce kai ba yahude ne kai ba nasare ne kai mission ne to amma matsalar ita ce babban malami ko babban shehi dake campaigning wannan matsala a nan kasar mun je habbauci mun turke mutanen Bauchi muka ce dan Allah su nuna mana dan shi kwaya ɗaya wanda yake bara tunda yace karatu baya albarka sai an yi bara mutanen Bauchi suka ce dan shi ko kwaya ɗaya bai taba bara ba to ya akai kenan dan haka ƴaƴan ba sa albarka suke ta mutuwa ko ko ya akai tunda lazimin maganar shi ce yace in ba ai bara ba karatu baya albarka ya kamata jama'a a daina wasa da hankalinmu to yanzu kun ga wannan bara din al'ada ce ta wasu miyagun mutane suka dauka sai suka maida ita addini to duk wanda ya tashi yanzu ana magana child abuse a Nigeria sai ya ce mutanen Niger Delta suna siyar da ƴaƴansu suna diban ƴaƴansu suna zuwa karuwanci sai a ce a arewacin Nigeria kuma child abuse wulakanta yaro da ake bara da ake sa su sai ya ce to ai ba sai sun ce gashi lisa'il wal maharum to lisa'il ai almajiri kenan sai kuma a ce ai ga almuhajiruna ai almajirai kenan ai su Abu Huraira to a wannan hadisi aka ga Abu Huraira yana yawo ko dan kanzo ko dan dagwadago yaro ya kwana 40 babu wanka muna yara idan aka zo ana tallan sabulun sallaye jama'a a da ko premier in aka zo sai ai shooting majigi don ana so a nuna sabulun yana da karfi sai a kamo wani almajiri da ya wata uku ba wanka sai a wanke shi da sabulun sallaye sai a tara kumfar sai kaga kumfa tayi duku sai a ce kun ga wannan sabulun yana da karfi amma ta wannan almajirin ko ba sabulu wannan annaki za ta fita jikin shi don watan shi uku wani bai wanka ina fata an gane ka je kaga inda suke kwana wannan ba musulunci bane lallai ne jama'a a cire al'adu a cire san zuciya a bar musulunci hasken shi ya bayyana kamar yadda yake Allah madaukakin sarki ya taimake mu babun liyuballighi al-ilma ash-shahidul ghaiba babun liyuballighi al-ilma ash-shahidul ghaiba babin dake bayani akan wanda ya halarci makaranta ko wurin wa'azi yaji ilimi to sai ya kai wannan ilimi ga wanda bai ainihin halarta ba qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya fadi wannan anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin mun karanto shi a can baya dan haka bukhari ya kawo shi yanzu mu'allakan sai kuma yace qala haddathana abdullahi ibn yusufa qala haddathani laysu qala haddathani sa'id an abi shuraih
أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يأبد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمر قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة كنت وانا حديثي جماعة وانا حديث الإمام البخاري ساموش دقاء مالمين شميسونا عبد الله ابن يوسف التنيسي شي متومن قسم مصرني الماجرين إمام مالكني كما الماجرين أبوكين إمام مالكني لأنها كذاك قم مفي يوانچن رواية شدق إمام مالكني انتزو أتكين صحيح البخاري amma akwai riwayoyin shi nadiran da yake yiwa daga abokin Imam Malik Layth ibn Sa'd wannan tana daga ciki dan haka ji Bukhari ya ce haddathana Abdullah ibn Yusuf Abdullah dan Yusuf at-Tinisi ya ba mu hadisi qala yace haddathani Layth dan Sa'd abokin Imam Malik ya ba mu hadisi qala Layth yace haddathani Sa'idun al-Imam Sa'idun ya ba mu hadisin da ya karbo shi an Abi Shuraih daga Abu Shuraih shi Abu Shuraih din malami ne cikin malaman tabi'ai annahu qala li Amr ibn Sa'id ya fada wa Amr dan Sa'id a Madina ne wannan mas'alar ta faru shi Amr dan Sa'id gwamna ne wanda Yazid dan Muawiya ya nada shi da ya nada shi sai aka samu Abdullah dan Zubair sahabi ne sai ya ce ba zai mu baya a ga Yazid ba sai ya gudu Makka da ya gudu Makka da ya tafi sai mutanen Makka suka yi mishi maraba da suka yi mishi maraba sai suka ce sun yarda ma ya zama shugaban su kenan yanzu an kafa wata gwamnati kenan a Makka wadda ita gwamnatin da mutananta da wanda aka nada shugaban baya karkashin shugabancin Yazid dan Muawiya Madina kuma tana karkashin Amr dan Sa'id gwamna ne wanda Yazid ya nada shi sai Yazid ya aiko da umarni cewa wannan gwamnan nashi ya shirye rundunar yaki ya je gaba daya a ritsa Makka da yaki to shine daidai lokacin da shi wannan gwamna na Madina yake shirye sojoji za a tafi Makka a yake ta sai shi wannan malami mai suna Abu Shuraih sai ya ce izalli ayyuhal amir ya kai sarki ran sarki ya dade kai min izini uhaddithka qawlan mbaka labarin wata magana kama bihin nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama wadda annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama ya tsayu ya fade ta alghada min yawmil fatih kashe garin da aka ci Makka da yaki wato shi Abu Shuraih din ba tabi'i bane kenan sahabi ne yace annabi ya fadi wannan magana an ci Makka da yaki to kashe garin cin Makka da yaki annabi ya fadi wannan magana wato ina son ku gane ba a zuwa a yaki Makka to shine wannan malami yaga wannan sarki yana shirin zai aika da sojoji a yaki Makka shine malamin yace ran sarki ya dade ka dan yi min izini ka dan in gaya maka wani hadisi da annabi ya fadi kashe garin da yaci Makka da yaki sami'athu uznaya kunnuwa na guda biyu sun ji wannan hadisi wa'ahu qalbi zuciyata ta haddace wa absaratu aynaya sannan idanuwa na suna ganin manzon Allah sanda ya fadi wannan magana kina takallama bihi sanda ya fadi wannan magana hamidallah da farko sai da annabi ya fara godewa Allah kafin ya fadi magana wa asna alaihi sannan ya yabi Allah thumma qala sannan sai ya ce inna makkata harramaha Allah ita Makka Allah ne ya haramta yaki a cikin ta Allah ya karrama ta ba a yaki a cikin ta wa lam yuharrimha an-nas ba mutane ne suka mai da ita harami ba
Makka harami ce daga wurin Allah ba wai mutane ne suka maida ita harami ba. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fiha daman. Duk mutumin da yadda da Allah da ranar lahira to bai halatta zubar da jini a Makka ba. Ba a zubar da jini a Makka. Wala ya'budu biha shajaratan. Haka kada ya saki ya datsi bishiya a Makka. Ko bishiya ka gani kana sha'awa aswaki bai halatta ka gutsura ba. Balle ka datse ta ka je ka yi ice. Bishiyar Makka ma tana cikin haramci. Tantabaran Makka din nan da kake gani da duk wani tsuntsu da baka gani ko kashi yayi maka a hula sai dai ka kauda kai. Saboda yana cikin haramin Allah ma'ana garin su ne kai ka zo ka same shi. Ina fata an gane. Fa in ahadun to da a ce wani tarakhasa liqitali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiha da wani zai kawo yaki cikin Makka in aka ce mai bakin sai ya ce to ai manzon Allah ma yayi. Manzon Allah ma yayi yaki mu ma za mu yaki a Makka. Kun ga ta iya yiwa wani ya tarakhus yace to ai manzon Allah ma yayi dan haka wannan sassauci ne mu ma za mu iya yi. Fa qulu manzon Allah yace ku yi marmaza ku ce da shi inna Allah qad azina li rasulihi wa lam ya'zallakum. Allah yau manzon Allah izini. Allah shi ya haramta yaki a Makka. Shi yau manzon Allah izinin yayi kuma ku ba ai muku izini ba dan haka ashe ba za ka ci wannan sassauci ba. Wa innama sai annabi yace to ni ma din uzina li fiha sa'atan min naharin. Wani dan lokaci ne ka dan ayi ni akai mini izini din ba wai an bar mini kofa a bude ce in yaki duk sanda na so ba. Summa adat hurmatuha sannan sai haramcin yaki a Makka ya dawo. Al yawma a yau din nan ka hurmatiha bil ams kamar yadda take a jiya. Jama'a kun ji dokar da ke cikin Makka kenan. Ba a yaki a Makka, ba a kai hari Makka. Wal yuballighu ash-shahidul ghaiba sai manzon Allah ya ce wanda ya ji wannan magana wanda kenan tare da mu ya isar da ita ga wanda bai ji ba. Yanzu wannan malami cikin sahabbai Abu Shuraih yana da gaskiya ko bai da gaskiya? Tunda annabi ya ce wanda yake nan ya isar ga wanda baya nan. To wannan tabi'i mai suna Amr dan Sa'id baya nan annabi ya faɗi. Kuma gashi yau zai shirya je yaki Makka ko? To amma bari ka ji yadda sarakuna suke innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna. Ga dai hadisi an ja mishi gar da gar. Faqila li abi shuraih sai aka ce wa abu shuraih ma qala laka amrun. To da ka ga wannan sarki wannan hadisi me yace maka? Qala sai yace ai sarkin cewa yayi da ni ana a'lamu minka ya abu shuraih. Ai na fi ka sani inda Makka ce na fi ka sani. Kai sarkin gargajiya matsala ne. La yu'izu asiyan sai yace yo ai Makka to akwai wannan ana kunuska ko inna makkata la yu'izu la tu'izu. To kaga nuska ku kenan. Nuska mu ita ce la yu'izu asiyan ai garin Makka baya tsare wanda ya laifi. Wato in kai laifi ka gudu Makka to wannan gudun da kai baka shiga cikin wannan alfarmar ba. Ko kun fahimta? Wala farran haka nan kuma wanda ya gudu bidamin da jini yayi kisan kai a garin su aka bi shi za a kama sai ga cewa Makka harami ce sai ya gudu. Wala farran bi kharbatin haka nan wanda ya je wata sata ko kuma in a wata nuska hurba wanda ya je wata barna a garin su sai ya gudu Makka. Wannan maganar da wannan sarkin yake kawowa fa ita ma lafazin hadisi ne wanda yake cikon wancan. Shi yasa shi yake tinkahu da cewa ai ya san abin da shi wannan malamin bai sani ba. Amma wannan kalimatu haqqin arada biha batin. Me yasa na faɗi haka? Shi Abdullahi dan Zubair a hakikanin al'amari ba laifi yayi ba ai. Dan haka kenan wannan lafazin da aka kawo cewa ai ba ta tsara wanda ya laifi ai ba laifi yayi ba. Mubaya'a ce yace ba zai ba. Dan haka sai yace bari ya koma Makka. Makka nan garin kakannin shi ne. Kenan ashe a kawo lafazin cewa to ai gudu garin Makka baya tsara mai laifi. Kenan wannan lafazin gaskiya ne dan manzon Allah ne ya faɗi sallallahu alaihi wasallam. Amma an kawo shi ne dan a cimma wata manufa wadda take ba daidai ba. To haka sarakunan gargajiya suke. Haka malaman bid'a suke. Za su dauko nassi lafiyayye sai su bankara shi sai ya biya musu wata bukata. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. to saboda muhimmancin ainihin wannan maganar jama'a ina son kowa ya kasa kunne da kyau domin wannan magana tana daga cikin abubuwan da ya kamata a tattauna ta a fahimce ta da kyau gabana sharhin sahihul bukhari ne jama'a fathul bari a cikin mujalladin shi na farko gashi a shafi na 261 baba ad-darus salam ko dake riyam yace wa huwa yab'asul bu'usa ay yursilul jiyusha ila makka liqitali abdullah ibn zubair a lokacin shi wannan sarkin yana shirya sojoji ne za a tafi makka a yaki abdullah dan zubair ya kamata ka san waye abdullah dan zubair tukuna abdullah dan zubair shine jikan sayyidina abubakarin wanda asma'u ce ta haife shi ina fata an gane baban shi kuma zubair dan awam shine babban jarumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shine dan da ya share wa manzon Allah hawayen takaicin da suka rinka gayawa yahuda suka rinka wa manzon Allah abin nan bakan magana akai don da akai hijira aka dawo madina sai matan musulmi ba wadda ta haihu sai yahuda suka yi ta cewa mu na wasa ne mun yi musu asiri haka suka yi ta cewa mun yi musu asiri ba matar da za ta haihu a garin nan ana cikin wannan magana ashe asma'u tana da ciki amma cikin kamar ya bi jiki sai bul sai ga da ya zo banza Allah ya farin ciki da wannan da aka kawo mai shine ya sa mishi Abdullahi to wannan dan ne za a bi a kashe ko kun fahimta to a lokacin nan shi Abdullahi yana ainihin Makka likaunihim tana'a min mubayati Yazid ibn Muawiya saboda yaki mubaya'a ga Yazid dan Muawiya wa atasama bil haram sai yaje ya boye kansa a harami yaje zaman shi a harami a dakin Allah wa kana amrun wali Yazid ala al Madina shi kuma wannan amr shine gwamnan da Yazid ya nada ainihin a Madina wal qissatu ga yadda labarin yake malan yace mashhura shahararriyar qissa ce wa mulakhasuha takaitacciyar bayani dangane da kissa gashi anna muawiyata ahida bil khilafa ba'dahu li yazid ibn muawiya muawiya da yazo rasuwa sai yace to in ya rasu a nada dan shi sai abu ya zama gargajiya kenan in ya rasu a nada dan shi fa bay'ahu nasu sai mutane baki daya suka yi mubaya'a illa al husayn ibn ali sai sayyidina husayn dan ali jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai mubaya'a ba wabna zubair da abdullahi dan zubair shi ma yace ba zai mu baya ba dukkan su sahabbai ne fa amma ibnu abubakrin fa mata amma shi muhammad dan abubakar sai ya rasu qabla mauti muawiya kafin mutuwar muawiya dan haka sai matsala shi bata shafe shi ba wa amma ibnu umar fa baya al yazid aqaba mauti abihi sai mu baya ga yazid bayan da muawiya ya rasu abdullahi dan umar sai mu baya wa amma al-husayn ibn ali fasara ila al-kufa husayn dan ali sai yace ba zai baya ba sai ya tafi kasar iraki sai ya zauna a kufa listidaihim iyahu domin mutanen kufa suka kira shi suka ce dawo garin mu li bayuhu dan sai mishi mubaya'a akan cewa yanzu shine suka yadda ya zama khalifa fa kana zalika sabab qatlihi wannan shi ya ja rikicin da har aka kashe shi husaini ina fata an gane wa amma ibn zubair abdullahi dan zubair fa tasama sai ya gudu sai ya ainihin buya a harami wa yusamma aizul baiti dan haka ake kiran shi aizul baiti wanda yaje ya fake da dakin Allah wa galaba ala amri makka sai yayin rinjaye ga al'amarin makka mutanen makka suka yadda da shi kuma can fa kana yazid ibn muawiya ya amuru umara'ahu ala almadina an yujahizu ilayhi aljiyush to sai ainihin yazid sai ya ce wa ainihin gwamnonin shi ko masu sarautar shi waɗanda ke wakiltar shi a Madina su shirya sojoji a tafi Makka aje a tara Makka aje sai an kashe Abdullahi dan Zubair fa kana akhir zalika anna ahlal madina jitama'u ala khal'i yazid min al khilafa wanda wannan kuma ya ja mutanen Madina gaba daya suka yi tawaye suka ce to sai a cire Yazid kuma daga khilafa shine wannan rigima ta yamutse wanda kana zan ganin hakikaninta sai ka tafi ka karanta tarihul islam na al-imam az-zahabi kaje ka karanta littafin al-bidayah wa an-nihaya ta al-imam ibn kathir kaje ka karanta littafin siru alamin nubala na al-imam az-zahabi ire-iren waɗannan littafai nan ne zaka ga magana ta adalci ba tare da goyen bayan kowa ba,
a fitar da gaskiya a yadda take. Kun ji yadda al'amarin ya faru, kun ji abin da ya kai aka ce a je a yaƙi mutanen Makka a kashe shi Abdullahi ibn Zubair, kuma haka aka je, aka je aka same shi sai da aka yanka shi aka datse kanshi. Aka zo uwarshi tana nan a Madina, Asma'u, lokacin ta makance, aka zo aka kawo mata kan ɗanta a tsogala a jikin mashi, aka ce ta sa hannunta ta shafa saboda ta makance, ta shafa ta tabbatar ɗanta ne, aka ce tana da magana, ta ce wallahul musta'an. Wannan musiba da ta samu sahabbai ba wai ahlul baiti ba kawai, ƴan Shi'a zindiƙai ne da suka ɗauka cewa wai ahlul baiti, ba wanda musibar ba ta shafa ba. Fitina ta sarautar gargajiya jama'a kowa take shafa, amma da yake dokin mai baki ya fi gudu, sai ƴan Shi'a suka koma suka ce wai ahlul baiti kawai aka yi wa. Manya-manyan sahabbai sun rasa rayuwarsu, an wulaƙanta su, an kashe su, an yi ɓarna iri-iri a waɗannan lokuta. Shi yasa kaga mai risala da yake malami ne gogagge a cikin sanin manhajin salaf yace abin da yafi zaman lafiya shine kowa ya ja bakin shi game da wannan fitina. Ibn al-Arab yace Allah ya tsare takubbanmu daga wannan lokaci, ba mu balle ayi da mu, yace to mu tsare harshen mu yanzu shine zaman lafiya. Ina fatar an gane. Jama'a kun ji dalilin yadda wannan hadisi yazo aka fade shi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Qala haddathana Abdullah ibn Abd al-Wahhab qala haddathana Hammad an Ayyuba an Muhammad an ibn Abi Bakra an Abi Bakra dhukira an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama qala inna dima'akum wa amwalakum qala Muhammad wa ahsibuhu qala wa a'rabakum alaykum haram fa hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha ala ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين صلى الله عليه وسلم. وانا حديثي أنكر قوش دقا أينهن أبو بكرة أبو بكرة صحابيني با أبو بكر با في سنيش نفيع يتي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أم بعد لابار النبي آتي inna dima'akum wa amwalakum lallai jininku da dukiyarku. Qala Muhammadun, Muhammad da yake ruwaito wannan hadisi daga Ibn Abi Bakr sai yace wa ahsibuhu qala, ina tsammanin malamin nawa ma yace wa a'rabakum, annabi yace hadda mutuncinku, wato kenan annabi yace lallai jininku da dukiyarku da mutuncinku, alaikum haramun, haramun ne ku taba jinin junanku, haramun ne ku ci dukiyar junanku, haramun ne ku ci mutuncin junanku, ka hurmati yaumikum hadha, kamar yadda wannan ranar taku ta Arafa take da daraja, fi shaharikum hadha, a cikin wannan wata naku na Dhulhijja mai daraja. Ala, manzo Allah yace ku kasa kunne da kyau ku ji, li balligh ash-shahid minkum al-gha'iba, wanda di ya halarci wannan wa'azi yaje ya gaya wa wanda bai halarta ba. Wa kana Muhammadun yaqulu, sai Muhammad yazo yana cewa sadaqa rasulullah, lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya, kana zalika, haka abin ya faru kamar yadda ya fada, da yace ala hal ballagtu. Jama'a ku saurara ko na isar da sako? Jama'a suka ce eh. To abin da Muhammad yake so ya ce shine lallai manzon Allah ya isar da sako. Su kuma jama'ar da suka zo suka saurari manzon Allah sun isar da sako. Shi yasa da na zauna ne wata dirasa ta musamman akan wannan hadisi jama'a, da yanayi da rana da lokaci da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi, sai na ga cewa lallai yana daga cikin abin da zai kyau ya dace gare mu duk shekara mu tara al'umma mu gaya musu menene saƙon da limamin Arafa ya faɗi. Domin a filin Arafa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya yayi huduba yayi jawabi, wanda waɗannan jawabai da waɗannan hudubobi jama'a idan ka tattara su ka tattara su ka dube su sai ka ga babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bayyana ba. Manzon Allah ya magana game da harka ta addini, ya yi magana game da harkar tattali, ya yi magana dangane da harkar rayuwa, ya yi magana dangane da mata, ya yi magana game da haƙoƙin kowa, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayani. To sa'annan sai Allah ya bamu a wannan zamanin ƙwararren limami gogagge masanin addini da rayuwa. Idan ya zauna yana hudubar nan malam, wane mutum? sai kaga babu inda baya tattabawa. To kai ciyo sai ya zama mafi yawancin mutanen da ke hawan Arafa kuma ba sa jin Larabci. To sai nake ganin yana da muhimmanci duk shekara nakan bugo Radio Najeriya Kaduna an sauka Arafa lakhasa musu ainihin wato jimillar ainihin hudu ba din. So da dama sukan dan farfade abubuwa kadan daya biyu haka. To in fact bana ma abin da suka yi kawai yan jaridun suna gabana in ana gamawa na miki na fara fasara suka dauka. To ban sani bane ko kuke nan kuke jin hajjin bana ko sun sa ko basu sa ba wallahi almusta'an. Amma akwai shekarar da hakikanin al'amari da na miki ina fasarawa ma sai gidan Radio Saudi Arabia suka makala mini microphone din sai zama live fasarar tana fita da harshen Hausa a gidajen ainihin radioyin su. To Hausawa da suke jin Hausa sun ji haka. To amma ni abin da nake gani akwai bukata lallai domin duk shekara muna tahowa da kasar da CD da komai na hudu ba Arafat komai da komai da sallar Arafa har na wannan shekarar kamata yayin mu zo mu tara mutane ana haska musu suna ganin liman yana yin hutuba sarki ya tabbata ga Allah ko ka san cewa limamin makaho ne idan aka tsaye da shi malai karkace haka ya fara jawabi sarki ya tabbata ga Allah ilimi gaskiya ne jama'a in ba haka ba ya za a yi makaho ya irin wannan amma ilimi gaskiya ne jama'a in ya fara magana malam komai da komai zaka ji ya bayyana. To in Allah ya so bana yana daga cikin abubuwan da in mun samu lokaci sanyi yayi sauki zamu tara mutane mu zo mu shooting the projector abinda suke kira PowerPoint mu haska musliman a bango ana yi mu dan rinka tsayarwa muna lakhasa wa mutane menene sakon limamin Arafa ga al'ummar duniya dan lallai musulmin duniya suna bukatar san waɗannan sakonni. Amma tafi ka je ka hau member.net zaka samu waɗannan hudubobi tun daga na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan Arafat da aka hau makonni kaɗan da suka wuce. Allah ya taimake mu. To jama'a kun ji. To da manzon Allah ya gama wannan sako sai ya ce jama'a ko na isar da sako? Jama'a suka ce eh. Manzon Allah sai yana daga yatsa yana nuna wa Allah sama yana jama'a na isar suna cewa eh manzon Allah yana cewa to Allah ka ji fa don mun ka a zo ranar kiyama kuma a ce manzon Allah bai isar da sako ba. To na daga cikin abin da yake haƙi akan mu a ƙarƙashin wannan babi kun ga li yuballigh al-ilma ash-shahid al-ghaiba wadannan ilmomi da muke karantawa jama'a muna sawa a kasar muna sawa a kaza kamata ya yada su garuruka sakonni su isa. Na fatar an gane domin yana daga cikin isar da sakon shine su Bukhari suka yi amfani da wannan fasahar a zamanin su hanyoyin tattara bayanai a zamanin su Bukhari shine me shine rubutu shine information technology din technology na data processing da tattarawan shine rubutu a lokacin ba wata fasaha da ta wuce rubutu a lokacin sai Allah ya sa ba su da kiyuya sai suka yi ta rubutawa kun ga sako ya isa ku. Yanzu ku duba abin da nake faɗa muku wani lokaci da muka yi karatu a nan jama'a karatun da aka yi shekara 30-35 na Malam Abubakar Gumi sai kama gidan rediyon Nagarta sai kama gidan rediyon Najeriya Kaduna sai ka ji ansa wannan menene li yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib. To wannan isarwar in ba ku manta ba nayi bayani jama'a kowanne musulmi zai isar da wannan sako da gurgurdan ikon shi. Imam al-Bukhari ya rubuta gashi mu muna karantawa kai kana da kudin da zaka sai kasar ka kai wa mutanen kauyen ku a kai kana da kudin da zaka kai kasar a sa a gidan radio shine na gaya muku wannan yana daga cikin credit wanda cancange ya samu wanda babu ahli sunna da ya samu din Najeriya ba kullun nake cewa ahli sunna masu shiga jirgi duk sanda zaka shiga jirgi ka tsaya ka shiga jirgin cancange saboda shi ne yake samun kudin don yi wa sunna hidima. Sai sa wani lokacin sai mu zama mu a airport ga jirgi wani zai tashi wani zai tashi a ce sai mu ce a na wannan zamu shiga ba matsala sai karfe 5 zai tashi ba komai ba gaggawa muke domin ne wannan shi ne in ya samu kudin ina zai je sarrafa su addini duk shekarun nan Radio Najeriya Kaduna kudi suke tsambama wa cancange ko nawa suka sa sai ya biya ba a taba gazawa ba tunda ake karatun barana ɗaya bata taba zuwa kaji an ce a'a ba kaje ka ji miliyan nawa ba ragi miliyoyi ake kullun lokaci kara mishi ake ba a taba zuwa a ce to yau dai cancange da ba ku hakuri ba. To wannan yana daga cikin li yuballigh ash-shahidu minkumul ghaiba
duk wanda yake da kwazon da zai wajen isar da sakon manzon Allah jama'a yayi, Allah zai albarkace shi a rayuwa. Na ga fata muke nan gaba can canji ba wai ya zama iya laina ba, ya zama shike kera jirgin sama. Don abin haka ya fara da driver ne, ya koma yanzu yana da kamfanonin na me na motocin, ya koma kuma jirgin sama. To wataran kamfanin muke fata ya zama shi zai kera jirgin sama insha Allah. Za ku ce mun faɗi haka saboda albarkar sunnar manzon Allah, an kana taimaka mata Allah ba zai wulakanta ka ba, Allah sai ya albarkaci harkarka. Ku duba ku gani duk sau'in shi a kasuwanci suna tsoron talauci in suka fara taimaka a addini, amma shi baya tsoro kuma kullun abin haɓaka yake. To albarkar sunna kenan, Allah ya ƙara saka mishi da alkhairi. Babu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wa sallam, yace babin da ke magana akan laifin da ke ga wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarya, wanda duk yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya akwai zunubi mai girma akan shi. To amma kafin mu kai ga shiga wannan ainihin wato babi, wancan hadisi da muka gama karanta akwai dan wani ta'aliki da Ibn Hajar yayi, yace wa fil hadisi sharafu Makka, wancan hadisi yana nuna darajar Makka ko eh, domin kun ga Makka Allah mai da ita harami ne a bisa harshen Annabi Ibrahim. Madina Allah mai da ita harami a bisa harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me yake nufi da harami? Bari in dan yi wa mutane bayani. Saboda rudani yana faruwa, an aka ce Makka harami, ce wasu mutanen ba sa gane me ake nufi. Abubuwan can da hadisi ya faɗi shi yake nufi da harami, ba a yaki a cikin ta. Ba a tsuntuwa, in kaga kaya a Makka ka tafi ka bari. In ku kaga ya halatta ka dauka, sai dai za ka dauka kai cigiya, amma ba haka ba wuce ka bar shi ko yaya yake. Ina fata an gane ma'ana. Waɗannan su ne ake nufi da haramcin ƙasar Makka. Ciyawa ba za ka je ka yanki ciyawa ba, ka kai wa dabbobin ka, sai dai ka turo dabbobin su da kansu su ci. To da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan dokokin, sai kawun shi Abbas sai ce ya manzon Allah, sai dai fa muna yanka tsaure, shine irin ciyawan nan mai kamar gamba, muna sanyawa kaburbuka kuma muna rufe daki. Sai manzon Allah ya ce to sai wannan ya halatta. Wannan shi ake nufi da Makka harami ce. To sai Ka'aba da ake ce mata masallacin harami, me ake nufi? To wannan masallaci da Ka'aba, da ita Ka'abar da wannan masallaci da ya kewaya kewayeta, ita ce baitullahi, ɗakin Allah. Wannan gini da ya kewaye ta kuma shine masjidul haram. To wannan wurin ne annabi yake cewa in kai sallah guda ɗaya tana daidai da sallah 100,000 a wani masallaci wanda ba wannan ba. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imamu Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito shi. Ko wannan falalar ta wannan masallacin ta shafi sauran masallatan da ke sauran anguwanni a cikin Makka? A'a, sauran masallatan da ke cikin garin Makka su masallatai ne na garin Makka, kamar yadda suke masallatai na kowane gari. Don haka duk wanda yake son ya samu irin waccan falalar da ake magana, sai ya taho masallacin Ka'aba yayi sallah. Ina fata an gane wannan wata mas'ala ce wadda zamu zo wurin tattauna ta insha Allah ta'ala. Sannan sai ya ce wa taqdimul hamdi was sana'i ala al qawl al maqsud. Sannan duk sanda ka zo zaka yi wani jawabi, to abin da ake so ka fara gabatar da godiya ga Allah da kuma yabo ga Allah. Sannan wa isbatu khasa'isir rasul sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma hadisi yana tabbatar da cewa manzon Allah yana da wasu darajoji na musamman. Daga cikin darajojin shine Allah bai taba halatta wa kowa ya yaki a Makka ba sai shi kadai ko. واستواء المسلمين معه في الحكم الا ما ثبت تخصيصه به. Sannan kuma da manzon Allah da sauran musulmi a wajen hukuncin da Allah ya sauka a alqur'ani, to duk daya suke, sai dai abin da Allah yake nufin ya keba manzon Allah sai ya ce to khalisatan laka min dunil mu'minina, wannan kai kadai ne banda sauran mu'minai. Amma duk abin da yake haram a qur'ani to haram ne ga kowa har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wuqu'in naskh, sannan kuma wannan yana nufin ainihin a cikin shari'a akwai shafewa da kuma tabbatarwa. Ina haka ta faru, ita ce Allah ya haramta me, ya haramta yaki a Makka, sai aka samu dan wani lokaci sai aka shafa wannan doka gawa ga annabi, sai kuma aka dawo da wannan, shine akwai nasikh wal mansukh a cikin shari'a. Sannan wa fadlu abi shuraihin,
sannan kuma wannan ya nuna falalawancin malami Abu Shuraihi wanda ya jawo wancan hadisi littibaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallama bitablighi anhu wa ghairi zalika saboda ya bi magana annabi annabi ya ce liballighi shahidu alghaiba ko to kuma yaga ga wani zai aikata abin da yana ganin bai sani bane shine ya isar da sako Allah madaukakin sarki ya taimake mu a haramcin maka ko yaushe ne ba sai lokacin aikin hajji ba shi yasa za ku ga an sa hudud iyakacin inda ƙwariyar harami din yake idan ka baro jidda ka taho zaka shigo maka zaka ga an sa ga inda haramin ya fara nan to duk wani abu kafin wannan da nan da garin ku duk ɗaya ne amma da ka shiga haramin to in ka tafi kuma can wajen tan'im hanyar madina daga makka kana zuwa masallacin da ake kira masjidut tan'im shi wannan masallacin ba a cikin makka yake ba karshen ba a cikin harami yake ba karshen gaban masallacin daga nan ne zaka ga an sa ga inda harami ya fara to shi masallacin yana wajen harami ne yasa kullum muke cewa mutane ba fa miqati bane shi masallacin innama miqati ne ga wadda larura ta same shi irin larura Aisha Aisha ta dauko harama aikin haji da umara sai zan tana da haila aka iso ba damar ta yi umara saboda tana jinin haila sai aka ce yayanta Abrahaman ya fitar da ita wajen harami wuri mafi kusa shine ya dauke ta hanyar Madina sai ya kama nan ana zuwa tan'im sai suka tsaya anan sai suka dauko a lokacin babu masallaci to yanzu kai sai ga mutane an gama aikin haji sai suna kwabawa akan kwabawa ba a yin umara biyu a lokacin watan haji in kai umara a cikin watannin haji bai halatta ka sake yin umara ba sai watannin haji sun fita shine sai al-muharram sai al-muharram ya shiga sai watan dhulhijja ya fita gaba daya to amma sai kaga mutane sai su je sai kaga mutun ya tafi dauko umara kuma in ma zai tafi dauko umaran madadin ya tafi inda yake miqati ne ya zama laifin da sauki sai kuma ya tafi inda ba a ce mishi ba sai kaga ya je ya dauko na haka sai gaba an gama aikin haji sai kaje ka samu masallacin tan'im ya cika dubunnan mutane suna ta abin nan to kuma wasu da basu san al'amura ba nan sai su ce wai in abun ba gaskiya bane yaya gwamnatin Saudi Arabia ba ta hana ba wasu mas'aloli ne waɗanda yake ba za ka iya fahimta ba sai in kana mubasharanta al'amuran da suke faruwa gwamnatin Saudi Arabia da malaman Saudi Arabia sun suka ce duk abin da alhazai suka yi ba daidai ba za a hana su yaki za a yi dan dama wani kafin ya baggarin su an ce mishi to mutanen nan wahabiya ne ba su kaunar manzo Allah in ka je za kai kaza za su hana ka to duk tsiya kai to yanzu in yace zai yi a irin wannan gwamnati tace za ta hana me za a yi sai wurin ya rude dan haka sai shekara biyu da ta wuce matasan su suka taso da mas'alar cewa a tsaya a jidda duk matar da za ta shigo makka sai ta sa niqabi malaman suka ce a ku bar mutane kowa ta taho da mazhabar shi yazo ya galangalan din shi ya fita in ba haka ba fitina za a yi watan aka ce ta sa niqabin ko tana sa sai ta cire tace tana son ta ga me za a yi to da ba za a aikin haji ba sai ta rude yasa ganin ana yin abubuwa mutane su ce to kun ce jidda ba miqati bace gashi nan mutane suna ya gwamnatin Saudi Arabia ba ta hana ba a'a malaman su sun riga sun yi bayani altafai me kake so yanzu ne fufukan da ake a garin ku kai nan bi akai dole ana tankura mutane dole sai sun bari an yi wa'azi an fada me rage wanda ya ga dama ya bi kuma faman sha'a Allah ya kiyaye babu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wa sallam babin dake bayani akan laifi ga wanda yawa manzon Allah ƙarya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan kai manzon Allah ƙarya akwai babban laifi fiye da kowace irin ƙarya saboda ita wannan ƙaryar gurbata addini ce domin kana cewa mutane su zo su bauta mutane Allah kenan da abin da kai ƙaryar da shi ina fata an gane qala haddathana ali ibn al-ja'di qala akhbarana shu'ba qala akhbarani mansur qala sami'tu rubi'i ibn hirash yaqulu sami'tu aliyan يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار وانا حديث الإمام علي بن الجعد شين يكرن تد إمام البخاري شيكو يتي أخبرنا شعبة شعبة بن الحجاج شي يكرن تد موانا حديث قال شعبة يتي أخبرني منصور الإمام منصور يكرن تدني قال يتي سمعت ربعي بن حراش ياجي ربعي أي حراش wani babban wali ne jama'a a cikin malaman farko cikin almajiran sayyidina Ali wata rana yace shi kuwa ba zai taba yin dariya ba sai ya ga cewa shi dan wuta ne ko shi dan aljanna ne to da ya faɗi wannan magana sai dalibai suka damu yaya za a yi mutum yana nan duniya ya gane shi dan wuta ne ko dan aljanna ne to ana nan sai wannan malami ya kwanta ya rasu an tafi ana haƙan kabari wasu na shirye likafani sai aka yi tajiyo kyalkyala dariya daga cikin ɗakin da gawar take aka ce lafiya aka je aka samu sai aka same shi yana ta tuntsura dariya dariya irin dariya mai fara'a can sai aka ji yana magana yana cewa ina gama ku da Allah ku gaggauta hada ni ku kai ni kabari fa inna rasulullahi yantaziru dafani sallallahu alaihi wasallam yace saboda manzon Allah yana sauraron abin ne ku yi marmaza ku kai ni Rabi'i ibn Hirash kenan ka karanta tarihin shi a cikin littafin Tahzibul Kamal da Tahzibut Tahzib da Siru Alamin Nubala duk malaman sunna malaman hadisi sai da suka tabbatar da wannan kissa gaskiya ce babu shakka akai ba ta tsuniya bace karamar waliyai ce ina fata an gane daga cikin karamar waliyai akwai man takallama ba'dal maut akwai wadanda suka yi magana bayan mutuwa wannan ba sihiri bane karama ce ina fata an gane al-imam ibnu abi dunya sai da ya rubuta littafi akan haka yace sami'tu aliyan naji sayyidina ali yaqulu sayyidina ali yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي تيراد امنچن الله ثبت اغري شي ياتي ما تكذبوا عليا كركوي من قريا فانه دومنكو من كذب عليا فليلج النار وند دي من قريا تو زي شيغا وتا معناه كمر النبي انا باشي عمرني ني وند دي من قريا تو يما شيغا وتا كوي واتو ده ان تاشي لاهرا كوي يتاشي روغا ده غدو يشيغا وتا domin zaka zo ka ji wasu lafuza waɗanda za su ce ya tattali mazaunin shi a wuta ma'ana kamar yadda seat ake ware seat na mota ko seat na jirgin sama a ce wane shine seat number 139 to duk wanda yawa annabi ƙarya tun anan yace to shine kujera ta kaza a wuta Allah ya kiyaye saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah a bisa alƙawarin da muka ce za mu karatun nan har zuwa nan da ainihin wato kwanaki kuma uku ƙari akan da gobe da jibi da gata insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah